Mai sauraro akan mita 88.5 FM da zamani, sunana Abba Isa Muhammad, inda yanzu haka na samu jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, wanda za mu tattauna da shi ta wayar hannu game da yadda ya kamata al'umma su yi takatsantsan ko kuma su yi shiri duba da canjin yanayin iska da aka samu ko kuma yanayi na lokaci, wanda alamu suke nuni da cewar an samu sauyin lokaci daga wato alamun nuni da cewar sanyi ya kusa shigowa. Kuma a irin wannan lokaci na sanyi ne jama'a suke dada yawan amfani da wuta, musamman garwashi da kuma sauran abubuwa, domin dai dumama guri gida ko daki ko kuma wato gurin da ake zaune a wasu lokutan. Yanzu haka ina tare da shi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano. Ni sauraro zai so ji cikakken suna duk da ba boyayye ba ne.
Sunana Tiyako Said Muhammad Ibrahim, wato jami'in hulɗa jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano.
To ga wannan yanayi da aka waye gari a yau na alamun sauyin iska, alamu yana nuni da cewar sanyi ya fara shigowa kenan ko kuwa?
Kamar yadda al'umma suka sani, ita rayuwa dama tana juya lokaci-lokaci, akwai yanayi na sanyi, damuna da kuma wato lokaci na zafi. To wannan farka yau muka tashi gari ya nuna alamun cewar sanyi ya fara yin sallama ga al'umma kenan, wato mutane su zama cikin shiri. Ita kamar da ita wannan hukuma tamu ta kashe gobara, wato wakilin shugabancin Alhaji Hassan Ahmad Muhammad, wadda kuma ita wakan aikin da shine dama ya rasa hannu a kwai ta gobara kada ma ta faru, ba wai sai ta faru da ita ba da gudunmawa ba. A nan shawarar da mu bayarwa ga al'umma shine cewar shi wannan lokaci na sanyi lokaci ne wanda buƙatuwar amfani da wuta yakan ƙaru fiye da lokacin da ba lokacin sanyi ba, sakamakon dumaman muhallin da mutane sukan yi ko ruwa ko abin da ya kamata haka. Wato buƙatuwar wuta takan ƙaru, wadda sakamakon yawan buƙatuwar akan sami afkuwar haɗarin gobara sakamakon sakaci ko kuma wani abu da yakan zo kamar irin haka.
To yaya kamata al'umma su yi ta'ammali da wutan, musamman ta girki ko ta lantarki?
Kamar yadda ita wannan hukuma ke ba da shawara ga al'umma shine cewa duk yayin da za a yi mu'amala da abin da ya shafi wuta, walau ta lantarki ko gawayi ko itace ko rusho ko gas, farko yayin da za ka yi amfani da wuta ka zamanto wurin da za ka yi amfani da shi ka tabbatar ba wuri ne wanda yake ɗauke da makamashi wanda zai iya ɗaukar wutar ba, yayin da ko gawayi ya ɗan faɗo wurin makamashin ya ɗauka gaba ɗaya. Kuma idan za ka yi amfani da ita ka zamanto mai kiyayewa yayin gabatar da amfani da shi wannan makamashi da kake amfani da shi. Idan wuta ta lantarki, idan kunna ta daidai buƙatar ka, wato ka ɗuma matakin da za ka ke kwanciya ciki, to yi ƙoƙari kafin ka kwanta bacci ka shi wutar lantarkin sannan ka kwanta bacci. Idan kuma kayayyaki na ɗuma matakin ruwa kamar hita ko abin da ya kamata ita, yayin da ka ɗuma ma ruwanka yi ƙoƙari ɗauke ta sata a sama kar ka bar wa yara, domin yara za su iya ganin ta yayin da ba ka nan, kuma su ɗauka su yi ƙoƙarin cewar su ma su gwada abin da mama take yi, ma mu gwada mu yi, yayin da kuma suka saka idan suka ci safiya hannunsu suna iya saki su gudu su bar wurin, kuma ba lallai su gaya kowa ba domin abu ne wanda suke na lefi.
To akwai masu gudanar da sana'ar da ta shafi kamar dafawa ko kuma gasawa, misali kamar masu tsire shayi da sauransu, irin wannan nan a wasu lokutan za a ga akan baro tar wasu su ji ɗumi da ita kuma a tashi a bar ta haka, ya kamata su yi?
Su ma kamar masu gabatar da irin wannan sana'o'i da wuta a waje, shawarar da muke ba su shi ne duk yayin da suka tabbatar sun gama amfani da wutar a yi ƙoƙari a sa ruwa wanda sai a kashe shi ita wannan wutar, kada a bari gawayi ko ɗanyaya kyallin wuta yana buga, domin iya ta iskar take bugawa wannan lokaci za ta iya jawowa wutar ta sake dawowa yayin da mutane ba sa nan sai a afkar da abin da ba a buga.
To a baya za ka ga an samu gobara a kasuwanni musamman a nan jihar Kano, kuma wannan lokaci na sanyi wasu suna zargin kamar masu gadin kasuwanni ko kuma masu zirga-zirga a cikin wannan kasuwanni bayan an rufe su suna jin ɗumi ko kuma a sha taba sigara a yadda wannan tokar kuma ta zo ta haddasa wani abu. Akwai wani shiri da kuka yi wajen wayan masa da kai ko kuma kira gare su domin kaucewa faruwa abin da ya faru a baya?
Kamar da ita wannan hukumar da nake faɗa ta kashe gobara jihar Kano, a kullun akwai jami'anta masu fadakarwa wanda kuma suna aiki hannu da hannu kuka fada da kafada da hukumomin kasuwanni domin kiyayewa da shigar da wuta cikin kasuwa ko kuma kura wuta domin jin dumi ko kuma amfani da wutar lantarki yayin da ake mu'amala cikin wannan kasuwa ko kuma bayan an tashi wanda kullun ya damu sai kuma muna aiki haka ba kamar da su jami'an kasuwanni irin wannan.
To akwai wani abu da kai magana a baya na ita amfani da wannan tukunyar iskar gas wanda ake girki da ita a gida da kuma sho da shi kansa wutar lantarki waɗanda dukkanin abubuwan nan ana amfani da su wajen girki a gida ko kuma amfani idan Allah ya kiyaye gobara ta faru da irin waɗannan abubuwa guda uku ya yi kamata a yi wanda mataki ya kamata a ɗauka a kan kowanne.
Farko idan ifla'i ya faru wanda ba a fatansa farko sai mutum ya ruɗe domin ita ruɗewa ita kan jawo komai ya lalace ya waita idan mutum bai ruɗe ba yaukarin kiran hukumar kashe gobara a kan lokaci sannan ya yi amfani da tukwanen da ake amfani da su wajen kashe gobara misali idan wuta ce ta gas akwai sinadari da aka yi shi na musamman domin kashe ita wutar gas da kashe lokaci zai kashe shi wuta ce shi ita ma akwai sinadari da aka yi amfani da shi wanda kuma ko da yaushe in kan ba magidantan shawarwari zaman ta sun mallaki irin wayannan kayayyaki na agajin kashe gobara wanda suke za su yi amfani a kan lokaci a kuma shawo kan gobara.
Na to alal misali idan wutar lantarki ce me ya kamata a yi?
Idan wutar lantarki ce ta faru kamar ya faɗa min farko kada a ruɗe a yi ƙoƙari a je shi hanyar ta kawo wutar lantarki farko zuwa cikin gidan sai a kashe ta to kaga a karanta na wutar zai tsaya sannan kuma a zo a yi amfani da shi wannan kayan kiwon da suke na agajin farko na kashe gobara sai a kashe ta.
Ga wanda yake so da sanar da ku ba fata ake ba idan irin wannan iftila'i ya faru ta yaya za a sanar da ku?
Akwai hanyoyinmu na sadarwa musamman akwai hanyar wacce kusanci yanzu akwai hanyar wayar hannu wato muna da lamba 0781 7788 akwai kuma lamba 0707 1416 3333 idan an yi amfani da wannan lambobi a kowane lokaci za su zo jami'an mu suna nan awa 24 za su zo da gudunmuwa.
To akwai wanda ba su samu wannan namba ba ko za ka sake gaya musu ita wata kila domin jama'a su samu?
Akwai lamba 0781 7788 7788 akwai kuma 0700 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 za iya faruwa ka kirawo jami'an mu zasu fara gudunmuwa.
Na to mai sauraro kai tsaye muka ganta da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano CSO Sa'idu Muhammad Ibrahim game da yanayi da ya canza da kuma yanda ya kamata al'umma su yi kafa-kafa ko kuma taka tsantsan game da ta'ammali da wutar lantarki, wutar iskar gas da kuma wutar murhu ta itace gami da rushu. Akwai wani sako a ƙarshe ga al'umma?
To ita wannan hukuma ta mu kamar yadda kullum ta ke kira ga al'umma a zaman tuma kiyayewa yayin da ake mu'amala da wuta domin kare ko gobara don kare kayuranmu da kuma dukiyoyinmu wannan shekarun da muke da al'umma.
To mai sauraro sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a Zangon FM inda kuka ji mu tare da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano CSO Sa'idu Muhammad Ibrahim a zanta wata muka ci ta wayar hannu. Da fatan Allah ya sa mu amfana da wannan abubuwa da muka ji daga su masana.